haka ƴan uwa masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba, a yau muna 13 ga watan Ramadan, hijira 1441, wanda ya zo daidai da 6 ga watan 5 miladiya 2020. Cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki, har yanzu muna cikin suratul Furqan, a inda je muka tsaya kan aya ta 66. Insha Allah ta'ala, a yau za mu tashi kan aya ta 67. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
نعم أتشيغبا da bayanin sifofin bayan Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ke cewa wallazina idza anfaqu, da waɗanda idan za su ciyar, lam yusrifu, ba sa yin ɓanna, ba sa yin almubazzaranci, wa lam yaqturu, kuma ba sa riƙewa, su ƙuntata, su takura. Wa kana baina zalika qawama, sun kasance a tsakanin haka suke tsayawa, ma'ana suna ciyarwa da adalci. Wannan ma sifa ce daga cikin sifofin bayan Allah na ƙwarai. Allah ya ce su ne wanda idza anfaqu, idan za su ciyar. Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala yana cewa faɗin Allah idza anfaqu yana nuna cewa ciyarwar ɗabi'ar su ce. Don haka taƙadirin maganar shi ne wallazina yunfiquna idza anfaqu, waɗanda suke ciyarwa idan za su ciyar. A nan ciyarwa, wasu malamai suka ce ba ana nufin ciyarwa ta wajibi ba, ana nufin ciyarwa ta taɗawu'i, ta nafila. Amma kuma wasu malamai suka ce duka ciyarwa ta shiga ciki, wanda shi ne kuma magana da tafi inganci. Idan za su ciyar, sawa'un ciyarwar ta wajibi ce ko kuma ciyarwa ce ta taɗawu'i. Ciyarwar wajibi ita ce kamar ciyar da iyali. Mutum idan yana da iyali, mata da 'ya'ya, wajibi ne akan sai ciyar da su. Idan yana da iyaye kuma ba su da hali, wajibi ne akan shi ciyar da su idan Allah ya hore masa. To wannan ciyarwa ta wajibi kenan. Ciyarwa ta taɗawu'i, ta nafila, ta mustahabbi shi ne abinda mutum zai bayar ga wani wanda Allah bai wajabta mai na ciyar da shi ba, zai bashi don kyautatawa, don kuma yi masa abinda yake mai kyau. To dukkan ciyarwa kowace za su yi ta wajibi ce da wadda ba ta wajibi ba, lam yusrifu, ba sa wuce gona da iri, ba sa yin almubazzaranci, su bayar da fiye da abinda ya kamata su bayar, ta hanyar ɓanna, ta hanyar ciyarwa cikin abin da bai dace ba. Wasu malamai sun fassara al-israf da cewa shi ne ciyar da abin da yake na haramu. Sun fassara al-israf da cewa abin da yake na haramu. To suka ce ba sa ciyar da dukiyarsa a babin haramun, ko a cikin abin da yake ba daidai ba. Shi ne suka fassara da al-israf. Wasu malamai suka ce israf ana abin da ake nufi shi ne ya zama sun yi almubazzaranci, sun ba da shi sama da yadda ake bukata. Idan abinci ne a gida, ana buƙatar kwano ɗaya, sai su ce a dafa kwano biyu ko uku, sannan a ci a zubar da saura ɗin. To shi ne israf ɗin a nan, abin da ake nufi. To amma da waccan ma'ana da wannan ma'ana duk sun shiga cikin israf. Wanda zai ɗau dukiyarsa ya ciyar cikin abin da Allah ya haramta, wannan yana cikin israf, yana cikin almubazzaranci da Allah ya hana. Wanda zai ba da dukiya cikin haramun komin ƙanƙantarta, a nan ba sai tana da yawa ba. Da mutum zai ɗau naira 100 ya bayar a siyo giya, to wannan abin da ya almubazzaranci ne, israfi ne, ɓanna ne da dukiya. Saɓanin da zai ɗau wannan naira 100 ya sai biredi ya ci, to wannan ba za a kira shi israfi ba. Amma israfi a cikin abin da aka siya na halal shi ne a siya fiye da bukata, kuma sauran abin da ya rage a zubar da shi. To Allah maɗaukakin sarki kuma baya son masu wannan ɗabi'a, kamar yadda Allah ya ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kada ku wuce gona da iri, kada ku yi israfi, ku yi ɓanna. Hakika Allah baya son masu irin wannan ɓanna ɗin. To bayan Allah na ƙwarai ba sa irin wannan. Duk abin da za a ciyar akan yi amfani da shi yadda ake so, daidai bukata, ba a yi yadda za a zuba a nuna alfahari. Walam yaqturu, kuma ba sa ƙuntatawa, su riƙe, su ƙi bayarwa, kamar yadda mutanen jahiliya, kamar yadda Ibn Ashur yake faɗa, suna wuce gona da iri wajen ciyarwa. Saboda me? Saboda sami yabo a dinga ambatan su, musamman an je wajen shan giya, in an je wajen harkar caca, in an je wajen harkar mata, suna ciyar da abin da ya wuce kima don su sami yabo. Sannan kuma idan wanda za su ba abin, wanda yake ba shahararre ba ne, miskini ne, mai rauni ne, to sai su kuntace hannu kuma ba za su bashi abin da ya kamata ba to Allah sai nuna bayansa na kware ba su da wannan sifofi lam yusrifu wa lam yaqturu ba sa maki hannu wa kana bayna zalika qawama suna tsakanin wannan ne a tsayi ma'ana qawaman ana nufin suna tsakanin wannan a matsayin adalci ba sa bayarwa ba sa yin fiye da bukata kuma ba sa riƙewa su bayar da abin da ya kamata su bayar bal suna ciyarwa gurgudan yadda Allah ya umarce su yadda musulunci ya kwadaitar kuma ba sa wuce gona da iri wannan aya da muka karanta zamu ga Allah madaukakin sarki a wasu ayoyin yayi umarni da nuni makamancin irin wannan kamar inda Allah yake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqik kada ka sanya hannunka ka kuntace shi zuwa ga wuyanka malamai suka ce ibara ce ta ruwa idan ma mutum ya hada hannunsa ya make hannu ya hana wala tabsutha kullal basd kada kuma ka shimfida hannun duk shimfidawa shine ibara ce ta banna da israfi sai Allah ya ce fa taq'uda maluman mahsura idan kai haka sai ka zama abin zargi to waɗannan bayin Allah din su ba sa yin wancan suna yin komai daidai gurgudu da ake bukata idan a ciyarwa ce ta wajibi sukan ciyar gurgudan hali da bukata idan ciyarwa ce cikin halal kuma sukan ba da duk abin da Allah ya hore musu daidai gurgudu wanda ciyarwa cikin halal kamar yadda muka bayani wannan ba a kiran shi banna wannan aya da muka karanta karkashin wannan aya babban malamin tafsirin nan al-allama Muhammad al-Amin al-Shankiti rahimahullahu ta'ala yace wannan aya tana bayanin ɗaya daga cikin rukunin tattalin arziki abinda ake kira tattalin arziki yace yadda lamarin yake abu ne sananne ga dukkan masu hankali cewa duk wata mas'ala ta tattalin arziki da malamai suke tattaunawa masana ilimin tattalin arziki tana koma zuwa ga abubuwa guda biyu abu na farko yadda za a tara yadda za a samar da dukiya din abu na biyu kuma yadda za a kashe dukiya din dukkan ilimin tattalin arziki yana kewayawa cikin waɗannan abubuwa guda biyu ya za a tara a yi tsimi da tanadi kenan sannan kuma yaya za a kashe idan an samu waɗannan su ne rukunan tattalin arziki don haka ya ce idan da za a samu ɗaya daga cikin waɗannan ba tare da ɗaya ba to tattalin arziki ba zai samu ba idan da za a samu gagwanayen sun iya yadda ake tara dukiya duk wata hanya ta tara dukiya sun santa amma ba su iya kashe ta ba suna ɓannatar da ita to ba magana tattalin arziki ba zai ginu ba dukkan irin arzikin da za su samu haka nan da za a samu waɗanda kuma sun iya kashewa sun san abin da ya kamata ya amma ba dukiya ba su hanyar da za a tara ba shi ma nan tattalin arziki ba zai ginu ba yace to waɗannan abubuwa guda biyu su ne rukunan tattalin arziki yace to a nan aya tana nuna mana ɗaya daga cikin rukunan shi ne ɓangaren yadda za a kashe idan Allah ya baka dukiya kada ka yi ɓanna kada kuma ka maƙe ka hana ka yi tsaka-tsakiya ka bayar kowane abu daidai gwargwado shi ne wannan ayar take mana bayani kun ga kenan tana mana bayanin yadda za a sarrafa dukiya yayin da mutum ya same ta ɓangaren nema kuma wasu ayoyin sun mana wannan bayani kamar faɗin Allah fa'iza kudi ya ce salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah Allah yake cewa idan an gama sallar juma'a ku yaɗu a bayan ƙasa ku nema daga falala Allah kaga umarni ne na a tafi aje a nema laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum Allah ya ce babu laifi ku nemi falala daga ubangijinku ma'ana an je aikin haji an gama aikin haji ba laifi dan ka fitar da wani abu ka sayar ko dan ka siyo duk wannan ba laifi bane kaga mun ga aya anan tana ishara zuwa ga abin da yake na neman arziki a wani gurin Allah ya ce fa ahallallahu wa ahallallahu albay'a wa harrama ar-riba ubangiji ya halatta ciniki saye da sayarwa kuma ya haramta riba anan ma ana mana bayanin halaccin nema da kuma yadda za a sarrafa dukiyar idan an samu yace to waɗannan abubuwa guda biyu su ne tattalin arziki yake koma zuwa gare su yace to idan ka san wannan to ka sani kuma waɗannan abubuwa guda biyu su kuma suna bukatar su ma abubuwa guda biyu na farko sanin hukuncin Allah a cikin lamarin idan dukiya ce zaka nema to ka san meye hukuncin Allah cikin abin da zaka nema hanyoyin da zaka bi ka nema ka kiyaye kada ka nema ta hanyar haramu shine kamar waccan ayar da ta yi mana bayanin Allah ya halatta ciniki ya haramta riba kaga ciniki hanya ce halattacciya da Allah ya halatta ta neman dukiya sannan ya haramta riba duk da hanya ce da ake samun kuɗi to Allah ya haramta ta sannan kuma abu na biyu kuma ka san ina zaka sa kuɗin cikin abin da Allah ya halatta kada ka bayar da su cikin abin da Allah ya haramta ka ciyar wajen taimakon addinin Allah yanzu mun ɗauki misali Allah ya yabi ciyarwa wajen taimakawa addini masalul ladina yunfiquna amwalahum في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أنا الله يا يبي وندس كي بارد وكي صبود شي صبود تيمكا الديني صبود الله الله يجي كما متن يشوك قايا قداد ايا كوكو قايا كما تفتد زنقرني يا قدابا كوي أكو زنقرني يا كما أكو قايا تلي فغيكي نيانين كو زوات أليبا كوي a wani gurin kuma sai Allah yake nuna mana in ka ciyar da dukiya akan abin da yake ba daidai ba to hasara ne innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah wanda suka kafirta suna ciyar da dukiyar su dan su kange mutane ga barin tafarkin Allah sai Allah ya ce fasayunfiquna za su ciyar da dukiyar thumma takunu alaihim hasara sannan ta zama musu hasara to dole ne ka san wannan hukuncin Allah cikin dukiyar da zaka samu ma'ana wajen nema da kuma abin da zaka ciyar abu na biyu kuma ka san hanyar da za ta iya tara maka dukiya din ma'ana ka gane cewa hanyar da zan bi in tara dukiyar nan halattacciya ce ko ba halattacciya ba to yace wannan duka waɗannan ayoyi na alqur'ani in ka hada su za su baka wannan anan ishara ne da cewa wannan ilimi na tattalin arziki na yadda za a sarrafa in an samu ta yadda za a nema da yadda za a samu duk alqur'ani ya ishara zuwa gare shi kamar yadda muka gani cikin wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki yana yaban bayan samuminai daga cikin sifarsu shine ba su rowa ba su kuma rike hannu suna tsakatsakiya suna bayarwa inda ya dace da wannan aya za mu gane cewa wuce gona da iri israfi wajen ciyarwa mutum ya abu fiye da bukata kamar yadda muke gani a wasu wurare a wasu kasashe na masu arziki za ga za a zo in za a ci abinci an san ga abin da zai isa amma saboda alfahari da isa sai a yi ninkin baninki in an ci kuma a zubar da shi a tattaka shi wannan ba dabi'a ba ce ta bayan Allah na kware sannan kuma a gefe guda rowa mutum ya zama mai takurawa ya zama mai matsewa gashi Allah ya bashi ba zai sanya ba ba zai ci ba ba zai bayar ba wannan ma ba dabi'a mu'mini ba ce mu'mini na tsakatsakiya inda ya kamata ya bayar jewa zai bayar inda ya kamata kuma a sassauta za a sassauta ba yabo ba fallasa wannan shine sifar mu'minai kamar yadda Allah madaukakin sarki tabbatar a cikin wannan aya din kuma wannan abinda wannan aya ta faɗa haka ake son mutum ya zama tsakanin shi da iyalan shi kada Allah ya baka dukiya kuma ya zama iyalanka baka yalwata musu ba ba sutura mai kyau ba gurin zama mai kyau babu abinci mai kyau babu wani abin da za a gani a yaba a ji daɗi duk da Allah ya bayar wannan ba daidai bane nau'i ne ma na rashin godewa ni'imar da Allah ya yi mutum kamar kuma kada Allah madaukakin sarki ya ba mutum dukiya kuma ya zo ya albazaranci ya wuce gona da iri kamar yadda muka faɗa shi ma wannan kuma rashin godewa Allah ne abinda ake so mutum ya tsaya kan abin da yake daidai shine ma'ana ya ba inda ya kamata ya bayar da yawa ya bayar wajen ciyar da dukiya wajen da'a wajen aikin alkhairi nan ba laifi da mutum ya bayar da yawa wajen ciyar da dukiya wajen saban Allah komin kankantatta to wannan israfi ne albazaranci ne kuma Allah ya gaya mana masu yin wannan ƴan uwan shedan ne kuma shedan ya kasance ga ubangiji Allah madaukakin sarki makiyi ne da haka wannan aya akwai seta mutane a cikin rayuwarsu duka a karan kansu da kuma iyalansu da wanda suke tare da su idan gwamnati ne tsakanin talakawanta ta kyautata musu kada ta wuce gona da iri wajen israfi wajen banna kada kuma ta rike hannu ta ki taimakawa ya zama ana tsakatsakiya inda ya kamata a bayar da yawa a bayar inda ya kamata a bayar da kaɗan a bayar wanda za mu ga da yawa daga cikin hukumominmu a yau ba kan wannan tsari suke tafiya ba gurin suna yin abin da suka ga dama ne gurin da bai kamata a zuba dukiya ba sai a je a zuba ta da yawa gurin kuma da ya kamata a zuba sai a ƙi zuba wato wannan duk abu ne da yake nuna rashin ƙwarewa da rashin sanin abin da ya cancanta to da haka ayar duk ta shafi waɗannan da mu ɗaiɗaiku magidanta da rayuwarmu a karan kanmu da masu mulki da kuma al'umma gaba ɗaya sannan sai Allah ya ce
wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
نعم daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin wasu sifofi waɗanda bayansa na ƙwarai suka kubuta daga gare su, saboda sifofi ne da suke bata rayuwa, suke bata addini, suke bata komai. Ubangiji Allah madaukakin sarki ce wallazina la yad'una ma Allah, da waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah. La yad'una ma Allah ilahan akhar, ba sa kiran wani abin bauta tare da Allah, ko kuma kace ba sa bauta wa wani aw ba sa bauta wa Allah tare da wani abin bauta daban. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, ba sa kashe ran da Allah ya haramta. Illa bil haqqi sai da haqqi. Wala yaznun, ba sa yin zina. Wa man yaf'al dhalik, duk wanda ya aikata waɗancan abubuwa da aka ambata, yin shirka, kashe rai, ko yin zina, yalqa asama, zai gamu da mummunan sakamako. Yudha'af lahu al'azab, za a ninka masa azaba, za a rubanya masa azaba yawm al-qiyama, rana al-qiyama. Wa yakhlud fihi muhana, kuma zai dawwama a cikin wannan azabar muhanan, yana wulakantacce. Illa man taba, sai wanda ya tuba. Wa amana, yayi imani. Wa amila amalan saliha, yayi aiki nagartacce. Wa ula'ika, to waɗannan, yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, Ubangiji zai canza ko yana canza munanan ayyukan zama kyawawa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Ubangiji ya kasance ko Ubangiji ya tabbata mai yawan gafara mai jin kai. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce bayansa na ƙwari daga cikin sifofinsu, la yad'una ma Allahi, ba sa bauta wa wani tare da Allah ilahan akhar. La yad'una ma Allahi ilahan akhar, ba sa bauta wa wani tare da Allah madaukakin sarki. Sawa'un ibadan nan ta wajen addu'a ce, domin addu'a ma ibada ce, dukkan ibada kuma addu'a ce. To ba sa hada Allah da wani wajen bauta, ma'ana ba sa yin shirka. Sun nisanta da yin shirka, sun bar duk abin da yake shirka ne da Allah madaukakin sarki da kowane irin nau'o'inta. Shirka tana nan nau'o'i, akwai shirka babba, akwai shirka karama. Shirka babba tana fitar da mutum daga addini, wanda ita ma malamai sun kasa ta gida-gida, daga ciki akwai kiran wani Allah. A cikin abin da ba mai iko sai Allah, mutum ya kira wani Allah wajen neman lafiya, ko wajen neman arziki, ko wajen neman wani abin da Allah ne kadai yake yi. Wannan nau'i ne na shirka, kuma baya halatta, haramun ne. Sannan kuma akwai shirka karama, wanda ita ba ta sa mutum ya bar addini, sai dai tana da hadari mai girma kamar riya. Shirka ce karama, domin tana lalata aiki mutum ya waye gari bai da lada. Akwai kuma ma wanda abin da malamai su kira ashirkul khafi, ma'ana shirkar da take boyayya, wanda take ba kowa ma yake fadaka da ita ba. Yawanci takan faru cikin lafazai da mutane suke yi, kamar mutum ya hada Allah da wani cikin wani abin da ya kamata ya zama shi wannan wanda ya hada Allah da shi din ya zama yana bi ne ga Allah. Kamar mutum ya zo ya ce ai ba dan wane da Allah ba da na halaka, ba dan wane ya taimake ni ba, ba dan Allah da wane sun taimake ni ba da na halaka. Wannan nau'i ne na shirka, domin ka hada wane da Allah a cikin lafazi ɗaya, sai dai ka ce ba dan wane ba, sannan da taimakon Allah. Sannan din lafazin summa ya nuna cewa taimakon wane din yana bi ne ga taimakon Allah. Me gwan kai amfani da lafazin da, shi kai amfani da lafazin sannan, ba dan wane da taimakon Allah ba. Ba ma'ana zan yi kaza da taimakon ku, sannan da taimakon Allah. To wannan shirka ce khafi, da irin rantsuwa da wannan Allah, a rantsi da wannan Allah, irin masu rantsuwa da kurankwatsa, ko masu rantsuwa da Ka'aba, ko masu rantsuwa da Annabi, ko masu rantsuwa da wutar Jahannama. Duk wannan nau'i ne na shirka wanda baya halatta. Shirka ce karama, shirka ce ta lafazi wanda baya dacewa mutum ya yi. Manzo Allah ce man kana halifan falyahlib billah, wanda zai rantsi ya rantsi da Allah, auliya sumud ko yushuru. To bayan Allah na ƙuri, duk suna nisanta daga irin waɗannan abubuwa. La yad'una ma Allahi ilahan akhar, sannan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, ba sa kashe ran da Allah ya haramta. Ma'ana harrama Allah, ran da Allah ya tsari, ya hana a kashe wannan ran. Kamar ma'ana ran da ya zama na musulmi, kuma bai yi wani abin da zai sa a kashe shi ba. Illa bil haqqi sai da haqqi, anan haqqi shi ne abin da hadisai da ayoyi suka bayyana, su ne dalilan da suke sa a kashe mutum sai da irin wannan haqqi. Daga ciki akwai abin da ya zo a hadisin Abdullahi dan Mas'ud, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin, jinin mutum musulmi baya halatta. Illa bi ihda salasin, sai da abubuwa guda uku. Baya halatta a zubar da jinin musulmi sai da ɗayan abubuwa guda uku. An-nafsu bin nafsi, rai da rai, ma'ana idan ya kashe rai da gangan bisa ganganci, to shi ma a kashe shi. sannan sai na biyu as-sayyibu zani wanda yake ya taba yin aure ko mai aure da yayi zina ya tabbata yayi zina wannan hukunci za a jefe shi sannan wattariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'a da wanda ya bar addinin sai ya ridda shi ma wannan za a kashe shi to kun ga anan shine bil haqqi da ake magana idan ya zama ran tsallalar rai ce amma ta zubar da jinin wani to kaga wannan ya halatta a kashe ta alƙali ya hukunci a kashe to bayan Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta illa bil haqqi sai da haƙƙi sai da wani dalili da zai sa a kashe wannan shi ma kuma wannan yana hannun shugaba ne shugaba shi zai hukunci idan mutum ya abin kisa ba mu ne za mu je mu kashe shi ba ba ga magarin mutane za su kashe shi ba shugaba ne zai yanke hukunci sai ya bada izini a kashe shi ko ya sanya a kashe shi to bayan Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta wala yaznun ba sa yin zina zina shine saduwa da mace ba ta hanyar da shari'a ta halatta ba ba tare da yin aure ba to bayan Allah ba sa waɗannan abubuwa guda uku waɗannan abubuwa da aka jera guda uku abubuwan da suke manya manya waɗanda suke lalata rayuwa gaba daya idan mun kalli shirka tana lalata addini shirka tana ruguza addini idan mun kalli kisan rai yana ruguza dan adam jikin dan adam al-abdan yana sa ma'ana rayuwar dan adam ta lalace in mun kalli zina tana ruguza mutunci wanda akan shi rayuwa ta ginu idan babu nasaba wani dan wani ne wani kanin wani ne wani jikan wani ne rayuwar ba za ta yi dadi ba amma ta hanyar nasaba da muke da ita wani zai bar wani abin saboda tunanin ga baban shi can saboda tunanin ga wan shi can saboda tunanin ga dan shi can saboda tunanin kaza wannan nasabar ita ta hada sai ta daure mu wani sirikin wani ne wani kanin wani ne wani dan uwan wani ne to idan ya zama ana samun zina wannan nasabar tana lalacewa sai zama idan waɗannan abubuwa guda uku sun faru cikin al'umma to kasa ta ruguje idan aka samu shirka addini ya lalace idan aka samu kisan rai to shikenan rayuka sun zama sun lalace sun shiga uku in aka samu zina mutunci ya zube gaba daya to shi yasa waɗannan abubuwa gaba daya manya manya ne wanda ya zo a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud yace an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya ma ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul zambi akbar wani zunubi yafi girma a gurin Allah sai manzo Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa ka sanya wa Allah kishiya alhali Allah ne ya halice ka sai yace sannan wani zunubi manzo Allah ya ce an taqtula waladaka khashyata an yad'ama ma'ak ka zo kashe danka dan kada ya ci tare da kai kamar yadda mutanen jahiliya suke kashe rayukan ƴaƴansu sai ƙara tambaya sannan wanne manzo Allah ya ce an tuzaniya halila tijaratin kai zina da makociyar matan makocinka waɗannan abubuwa shine Allah ya saukar da wannan aya kamar yadda yazo a riwaya Abdullahi ibn Mas'ud sai Allah ya saukar da wannan aya yana mai gazgata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada to dan haka barin waɗannan abubuwa gyara rayuwa ne da kuma jin dadin rayuwa tana yin kyau sai Allah ya ce wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata waɗancan abubuwa zalik ɗincin tana komawa ishara iso ishara zalika yana koma zuwa ga abinda aka ambata na manya manyan zunubai to duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa gaba ɗayan su ko wani daga cikin waɗannan abubuwa ya aikata yalqa asama zai gamu da azaba zai gamu da sakamako asaman wasu malaman tafsiri sun ce wani wadi ne wani kwari ne cikin wutar jahannam wasu sun ce asaman abinda ake nufi da asaman shine nakalan zai gamu da azaba wanda yake azaba ce mai tsanani wasu sun ce asaman ana nufin sakamako zai gamu da sakamako na zunubi yalqa asama zai gamu da sakamako na zunubi ma'ana na laifin da yayi ibnu kasir ya ce wa hadha ashbahu bi zahiril aya wannan kamar shi yafi dacewa da zahirin aya ko me ka fassara shi ne yana nufin zai gamu da sakamakon aikin da yayi na wannan aiki wani irin sakamako daga ciki yo za a afnahul azab za a ninninka masa azaba yawmul qiyama ranar tashin alqiyama ma'ana za a yi masa azaba akan kowane abin da ya azaba ta tace da shi ya yi shirka ya yi kisan rai ya yi zina to za a yi mai azabar shirka a yi mai ta kisan rai a yi mai ta zina kun ga azabar ta nan cike ne shi ne za a fulahu al'azab yawmul qiyama wa yakhludu fihi sannan zai dawwama a cikin wannan azaba muhanan yana wulakantacce a nan an yi maganar dawwama dangane da wanda ya shirka wannan dama sananne ne duk wanda ya mutu ba imani ba tauhidi wannan zai dawwama a wuta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida da haka wanda ya mutu yana mushriki wanda ya mutu yana kafiri in ya shiga wuta wannan ba zai fita bara abada da haka magana ya dawwama anan tayi daidai amma wanda ya kashe rai wanda Allah ya haramta matukar yana kalmar shahada bai kuma halatta wannan abin ba kamar wanda ya zina yana kalmar shahada kuma bai halatta zina ba tuna na musulmi shi babban laifi al-kabira ko al-kaba'ir yin su baya fitar da mutum daga addini sai in ya halatta wadannan abubuwa idan mutum ya sha giya ya halatta shan giya to ya zama kafiri idan ya zina ya ce zina halal ce to ya zama kafiri amma in ya zina yana mai itikadin zina haramun ce ya san laifi ne ya san ba daidai bane amma ya je ya afka yayi to yana na a matsayin shi na musulmi mai sako to wannan ba zai dawoma a cikin wuta ba kamar yadda hadisi suka nuna da haka sai zama yakhlud fihi anan muhana zai dawoma anan wasu malamai suka ce shi wanda yake mazinaci ko wanda yake yayi ma'ana kisan rai anan dawoma da ake nufi zai dade a ciki muhanan yana wulakantacce ba ana nufin zai dawoma a cikin ta ba har abada ya zamana cewa ba zai fita ba matukar akwai imani tare da shi to zai fita Allah ya ce yana wulakantacce a cikin wannan wuta din sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba daga waɗancan abubuwa da aka ambata anan akwai bada sassauci da bada nutsuwa ga zukatan muminan da suka yi wasu ayyuka wanda ba daidai ba kamar da Ibn Ashur yake faɗa wanda suke ko shirka suka tuba to sani wannan tuban da suke Allah ya karba ba sa cikin waɗanda Allah zai kama da haka anan ba su ake ba da su ake nufi ba illa man taba wa amana yi imani anan yace an kama ganin imani idan ya zama ba musulmi bane sai ya daina shirka ya tuba sai ya yi imani wa amila amalan saliha kuma yayi aiki nagari to fa ulaika waɗannan masu wannan sifofi yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat ubangiji zai canza musu munanan ayyukansu hasanatin su zama kyawawa me ake nufi da Allah zai canza musu munanan ayyukansu zama kyawawa akwai ma'ana guda biyu wasu malamai suka ce abinda ake nufi annahum baddalu makana amali sayyi'ati bi amali hasanat waɗannan abinda ake nufi Allah zai canza musu gurin da suka aikata munanan ayyuka su zama kyawawan ayyuka misali da maimakon da a ce musu kafir sai a ce mu'min yanzu wannan sunan kafirin sai a cire shi sai ya zama sunan mu'mini ne a gurin maimakon a ce mai sako sai ya zama an sanya cewa mai da'a shine abin da ake nufi ma'ana anan ana abin da ake nufi kanu min qabli imanihim ala sayyi'at gabanin su imani suna kan munanan ayyuka dan haka faragiballahu bihim ala sayyi'at sai Allah yayi kokari ya fito da su daga aikata mummunan ayyuka suka bari sai suka aikata kyawawan ayyuka me yakan da inda zai sako sai yanzu Allah ya maida shi sai aikin kware a gurin sai zamana Allah ya canza musu daga munanan ayyukan da zasu sun koma suna yin kyawawan ayyuka shine fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim ma'ana Allah zai canza wuraren da zasu yi munanan ayyuka kafin su tuba hasanat sai su zo su kyawawan ayyuka da kafin su tuba zasu sha giya yanzu sai Allah ya canza wannan abu da kafin su tuba zasu yi sallah sai Allah ya canza wannan abu wasu suka ce abinda ake nufi wasu suka ce ana nufin munanan ayyukan da suka aikata kafin su tuba su za a dauko sai a maida su kyawawan ayyuka akwai hadisi da cikin sahih muslim da suke ambatawa cewa wanda wani mutum ya zo yake bayanin irin abinda ya aikata na zulubai ko kuma kamar yadda hadisi ya zo daga abizar wanda Allah yana cewa ni na san karshen wanda zai fita daga wuta karshen kuma wanda zai shiga aljanna ce za a zo da wani mutum an ma'ana ya yi munanan zulubai sai a tambaye shi kan ƙananan zulubai shi ce rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza sai ce haka ne ya ubangiji akwai abin da zaka yi musu ya ce a ya ubangiji sai a ce duk wani mummuna aiki da kai yanzu ya zama kyakkyawan aiki sai ce to ya ubangiji akwai abubuwa da yawa da ne ban gansu ba ma'ana akwai abubuwa munana da ne ban gansu ba sai manzon Allah ya yi dariya suka ce to hadisin yana gwada kenan za a juye kyawawan ayyukansa su koma munanan ayyukansu su koma kyawawa amma Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ya yi dogon bayani kan wannan hadisi yana nuna cewa a nan maganar da ake yi wannan hadisi ba yana nuna abin da wannan aya take nuna ba ya ce a nan shi hadisi yana magana cewa ai an riga an sa shi wuta wutar da aka sa shi wannan zunubi da ya yi aka wanke shi aka ma'ana azabtar da shi saboda wannan zunubin da ya yi to yanzu kuma da ya fito to sai Allah ya ƙara masa kuma falala da rahma daga gare shi da haka ya ce ba ana nufin za a ɗauko munanan ayyukan kafirai a maida su kyawawa ba kamar ya fi ganin fassara farko da malamai suka yi cewa Allah zai canza guraren da za su yi munanan ayyuka su kyawawan ayyuka a gurin wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ya tabbata mai yawan gafara mai jin kai da haka duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki, hakika Allah madaukakin sarki zai gafarta masa, zai yafe masa. Ana ya kamata mu tsaya abin da muka karanta daidai, Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure, Allah ya yafe mana, ya ba mu ikon gyarawa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.